أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى لينونا معنا وانا اللوكتي يومنا شابك وقوات الربيع الأول إجرانا محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 2 ga watan Oktoba na shekara 2023 miladiya. Mun dawo kan karatun Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Muna cikin Kitabus Siyam, wato littafin da yake magana akan azumi. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anil wisal fa qala rajulun minal muslimin فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وأن حديث النظام تاشي أكنسا an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah, Allah kara masa yadda. Kala yace naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, annabi ya dame talla sabbata gare shi yayi hani akan azumi na wisal. Fa qala rajulun minal muslimin, sai wani daga cikin wani mutum daga cikin musulmai yace fa innaka ya Rasulullah tuwasil, to ya kai makin Allah kai kana wucewa kana yin azumin wisal. Kala wa ayyukum misli, sai yace wane ne a cikin ku iri na. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin, lalli ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni. Falamma abu an yantahu anil misali, yayin da suka ki barin yin misal, wasal bihim yawman, kana sallallahu alaihi wasallam yayi musu azumin misal din na kwana daya, summa yawman sanna ka kara kwana bayan nan kwana biyu kenan, summa ra'awil hilal, sai suka ga wata. Faqala, sai ce law ta'akkara al hilalu lazittukum, lalle da watan nan yayi jinkiri da na kara muku. Kalmunakkal lahum, wato kamar yana nufin za a musu hukuma da shi. Hina abau an yantahu, yayin da suka ki su daina shi. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim sun hada kan wannan hadisin. To a karatun da muka gabatar dama mun ce yau hadisan za su mana magana akan abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda bai shafi kowa ba, abinda Annabi ne sallallahu alaihi wasallama zai iya yin sa amma wani ba zai yi ba. To wannan hadisin na sayyidina Abu Hurairah yana faɗa mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumin wisal. Azumin wisal kuma shine wato mutum ya azumi idan yi magariba tai ba zai sha ruwa ba, sai ya wuce har zuwa lokacin sahur, ba zai sahur din ba, sai ya wuce ya sake tashi da wani azumin, bai ci komai ba bai sha komai ba, ya kwana biyu a haka. To shi ne ake ce masa azumin wisal. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan azumin, idan ya dauki azumi idan magariba tai ba zai sha ruwa ba, idan lokacin sahur ba zai sahur ba, sai a wuce ai kwana daya ai kwana biyu a haka. To shi ne malamai suka ce kwana biyu a haka ko sama da haka ba tare da ci da sha ba, ai ba zai bude baki ba, ko da daddare ne ba zai yi ba. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai wanda daga cikin musulmai ya ce masa ya Rasulullah, to ai kai kana yi, ya hana yi wannan azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani irin wannan azumi, azumin wucewa ba shan ruwa, babu da baki, a babu da baki bayan sahur, ya ce kar su yi. Sai wani daga cikin su ya ce ya Rasulullah, to ai kai kana yi, tunda kana yi me yasa ba za mu yi ba? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukum misli, waye a cikin ku irina, waye a cikin ku irina. Ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa da kansa, wanda ya zo ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kawar kuwa, kaga ya cuci kansa kenan. Dan gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu, waye ne a cikin ku iri na, ni ina kwana a wajen Ubangiji na yana cidda ni yana shahada ni ku kuma hakan ne kuma haka kuke ba haka kuke ba sannan sai yace to sai suka nuna su ba suna so su yi tunda aikin lada ne suna so su kwatanta yi sai suka kwatanta sabon kenan na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi kwana daya suka yi kwana biyu sai aka ga wata dama karshen wata suka yi da aka ga wata shikenan rana na uku ba su yi azumin ba sai ne sallallahu alaihi wasallam ya ce aiko da watan nan bai yayi jinkiri bai fito ba na kara muku mun yi kwana uku da ku mu gani ko za ku iya jurewa a cikin sa ko ba za ku iya jurewa ba to wannan irin kaga irin wannan azumi yake banci Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama amma bai ke banci saura ba to malamai sun yi sabani cikin wannan matsala ta azumin nan an yi maganganu akan sai ya yake sai aka samu malaman da suka ce eh yin azumin musal jaizi ne ga wanda zai iya yi wanda zai yi kwana ɗaya kwana biyu to ya halatta gare shi haka wannan magana ta Ibn Zubair Abdullah ibn Zubair ne ya faɗi haka da yarwarsa yar wato Abi Sa'id al-Khudri daga cikin sahabbai sannan a cikin tabi'ai Amir ibn Abdullah ibn Zubair din da kuma Abul Jauza da wasu daga cikin salaf su ma sun dabi akan za a yi irin haka din idan mutum zai iya sannan an yi ruwaya daga Ibn Abi Shayba ya ce Abdullah ibn Zubair ya kasance yana yin azumin wusal kwana 15 kwana 15 zai yi yana yin wannan azumi kwana 15 sannan yana yin kwana 7 yana yin wannan azumi to kaga a wannan wurin Abdullah ibn Zubair sahibin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ka san dole ka gane cewa cikin bayan Allah akwai wanda Allah ya fifita su wasu Allah ya ba su darajar da bai ba wasu ba yanzu kai kwana 15 baka yi buɗe baki ba baka wato kai kwana 15 baka ci komai ba kawai ma'anarsa kawai kai kwana 15 baka ci komai ko kai kwana 7 kaga ai rayuwar ma za ta yi wahala a wajen wani amma ka gani aka ce yana yin haka sannan shi a wajensa irin malaman da suka yi magana da farkon nan suka ce sun dauki wannan hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa rahama ne da tausasawa wa mutane shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi saboda a jikan mutane a tausasa musu saboda sayyidina Aisha ta ce na rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin azumin wisal saboda ya jikan mu ya mana rahama kar mu yi wannan azumi wannan shine magana ta farko wanda suka ce za a yi amma ga wanda yake da ikon zai iya yanzu kowa ne irin Abdullah ibn Zubair kaga ba kowa bane sabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani wanda ake yi zuwa mangariban ma da kire yake kai shi balle kuma a ce za a wuce sannan magana ta biyu suka ce a azumi na wucewa dinnan azumi musal dinnan makaruhi ne wannan shine magana wasu malaman ilimi suka kafa hujja da hadisin nan da ya zo ne wanda yake wanda makaranta shi a baya da yake cewa a gaggauta yin buɗe baki a jinkirta yin sahur sannan kuma so kafa hujja da wannan hadisin na makaranta yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyukum misli waye a cikin ku irina inni abitu imni rabbi wa sakin ni ina kwana a wajen Ubangiji da yana ciyar da ni yana shayar da ni sai suka ce to wannan yana nuna abun nan yake banci Annabi da sallallahu alaihi wasallam amma ya hanu akan saura saboda haka makaruhi ne wani azumin wusal magana ta uku suka ce azumin wusal na wuce wannan ma suka ce haramun ne wasu daga cikin malaman wannan shine fadin Imam Shafi'i kuma maganar Imam Ahmad bin Hanbal suka ce a'a ba za a yi shi ba kwata kwata wannan yake mace Annabi da sallallahu alaihi wasallam magana ta hudu suka ce azumin yin wusal wucewa azumin wucewa ba tare da ruwa da bude da kuma yin sahur ba ya halatta amma zuwa ga lokacin sahur kawai za a yi shan ruwa mutum ya wuce bai sha ba amma lokacin sahur ya kuma yayi sahur wannan shine maganan Imam Ahmad da Ishaq da Ibn Rahawayi da Ibn Munzir da Ibn Kuzaima su kafa hujja da hadisin Abi Sa'id al-Khudri cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tawasalu fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil hatta sahar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi azumin wusal kar ku yi azumi na wucewa duk wanda a cikin ku yana so ya azumi wucewa to ya yi wucewa nasa zuwa lokacin sahur in ya yi zuwa lokacin sahur to ya bashi yawa ya wuni da dare amma in lokacin sahur ya yi sai ya yi sahur shikenan to waɗannan su ne aqwal da malamai suka kawo mana akan wannan azumi amma dai abinda aka bi tafiya akan sa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun yi na kwana 1 zuwa kwana 2 amma ba su yi na kwana 3 ba sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana
ya ce wannan waye a cikin su irin sa kaga babu tunda babu a cikin su irin sa to ba wanda zai yi wannan azumi to malamai sun yi magana akan wane ne a cikin su irin nasu amma wanda muka gani suna daiwa kwarai za su ja mana karatu idan muka dauko su to amma dai ya nuna cewa akwai abubuwa da suka kemanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ba su kebanci saura ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu ba za ka ce kai ma ai za ka yi ba ai baka suka irin wannan abu ba wannan abu ne da yake bance shi na'am wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yata qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu rawahu al bukhari wa abu dauda wal lafz lahu har yanzu dai ya kawo mana wani hadisin kuma da an samu shi ma daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yata qawla zur wanda bai daina ƙarya ba wal amal bihi bai daina aikin ƙarya ba wal jahl sannan bai daina jahilci ba falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu Allah bashi da buƙatar ya bar cin abincinsa da shan ruwansa na azumi rawahu al-bukhari wa abu daud imam al-bukhari da abu daud ne suka rawaito wannan hadisin wal lafz lahu lafzin al-bukhari ne ana abu daud ne to wannan hadisin shi kuma ana magana kai mai azumin yaya zaka kasance hadisin yana nuna cewa wajibi ne akan mai azumi ya kiyaye fadawa cikin laifuka a cikin azumin sa kar ya aikata wani laifi laifin da aka bada misali sa kuma shine ƙarya kare ƙarya kare aikin ƙarya kare jahilci kamar yadda zai kame daga ci da sha to haka zai kame daga kuma maganar banza da kuma ƙarya da wani abu mai kama da wannan wannan yana nuna azumi wannan wato hadisin yana nuna cewa duk mai azumin da yake fadawa cikin sabo lokacin da yake azumi ko yake ƙarerai ko yake aikin banza ko yake yin jahilci to azumin sa zai tafi babu lada ba karbi azumin ba zai samu sakamakon komai ba haka zai tashi babu komai a cikin azumin saboda haka idan dai mutum bai daina maganar banza ba bai daina ƙarya ba bai daina jahilci ba ba ruwan Allah da rashin cin abincin sa rashin ruwan sa da ya ce abinci ma sha ruwa saboda zai sha yunwa ne da ishuwa kuma babu lada to ana so kai ka kame ba iya cikin ka da sha ba ba iya ci da sha ba ka kame gabobin ka da bakin ka duka kai azumin kowace gaba saboda in baka yi haka ba to zaka tashi babu ladan azumi kenan ana so mutum ya kiyaye wannan amma mutum zaka samu yana azumi ya je da baya zauna yana ta surutu har azhar dai tukunne da bi gida illa azhar sai ya dawo ya zauna ta surutu har magariba ta yi ya faɗi ƙarya ya faɗi gaskiya ya ta ƙarerai to yana cire ladan azumin nasa ne ya ɗebe ladan azumi ko kuma yana ta aikin ƙarya ko kuma yana jahilci gashi yana azumi amma yana jahilci yana aikin jahilai ai in aka zo aka taɓa ka shi yasa wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa wani wa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'imun inni sa'imun idan wani ya zagi mutum ko ya neme ya faɗa da shi ya ce masa ni ina azumi ba za ka kula shi ma ku yi jayayya da shi ba amma ya za ka kana azumi ka je kana ta jayayya kana ta musu kana ta hayaniya kana ta ihu to za ka tashi babu da azumi mutum zai tashi bai samu komai ba a cikin azumin sa saboda haka mai azumi ana so ya kiyaye wato gabobin sa wa na Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه ولفظ للمسلم وذلك في رواية في رمضان هل ينزل يا كوما منا سيكون حديثا أبو ديكي من شأن محمد صلى الله عليه وسلم بيكي من شسورا متانيبا يتوى عائشة رضي الله عنها نقصيت عائشة الله كارا متهدى قال التاشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana sumbanta wa huwa sa'im kuma alhadi yana azumi wa yubashiru sannan yana runguma wa huwa sa'im kuma alhadi yana azumi walakinahu sai dai shi amlakukum li irbihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaki sha'awarsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim sai da aka wannan hadisi wal lafzi lil muslim wannan lafzin na muslim ne wa zalifi riwayatin an ƙara a cikin wata ruwaya fi ramadan a cikin watan Ramadana. To wannan hadisi an samu daga Sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda malamai suka ce al-irbu ana nufin hajatul bukata ayi mulkin lishawati annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaki sha'awarsa ba zai ji bukatar ba gabaki daya. To wannan hadisi yana nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta sannan yana runguma a rari yana azumi sai sumbaci iyalinsa ko rungumeta kuma ga azumi a bakin sa. To malamai suke sabani a cikin wannan matsala yaya take wannan matsala yaya take wasu malamai suka ce makaruhi ne mutun ya sumbanci mace ko ya rungumeta alhali kuma yana azumi. Wannan kauli ne mashhuri a cikin mazhabin Imam Malik sannan Abdullahi bin Umar baya fadi haka. Sannan wasu suka ce lalle sumbanta makaruhi ne matukar za ta motsar da sha'awa amma idan ta kasance ba za ta motsar da sha'awa ba to shikenan ba komai. Wannan shine mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal. Sannan wasu suka ce haramun ne yin sumbanta da runguma ga mai azumi shine maganan Ibn Munzir da Sahawi da kuma wasu mutane na daban. Sannan wasu malaman suka bambanta tsakanin saurayi da tsoho ko budurwa da tsohuwa cikin sumbanta suka ce to za a iya daukan hukuncin sa amma za a dube sumbantan saurayi ne ko budurwa ce sannan dattijo ne ko kuma dattijuwa ce sai a duba cikin yanayinsu kafin a bada hukunci. In saurayi ne sai a ce to haramun ne, in tsoho ne wanda babu sha'awa a jikinsa sai a ce to ba komai. Sannan wasu suka yi magana kuma har yanzu su ma suka ce za a bambanta tsakanin mallakar kai wanda yake iya mallakar kansa da wanda kuma baya iya mallakar kansa, wato wanda yake iya mallakar sha'awarsa da wanda kuma baya iya mallakar sha'awarsa. To a nan wajen an yi maganganu ga sunan kala-kala, malaman sun yi maganganu kala-kala a cikin haka din. To shine suke cewa idan mai azumi ya sumbanci ya yi sumbanta ko kuma ya yi runguma har ya zama ya yi inzali maniyinsa ya fita, to malamai sun yi saɓani cikin hukunci a kansa. Na farko suka ce dolensa zai biya wannan azumin saboda suka ce babu kafara a kansa, zai biya azumin ne kawai saboda kafara tana wajaba ne lokacin da ya dauki azzakarin sa cikin farjin mace ko kuma da yin jima'i cikakken jima'i. Wannan shine maganan Imam Abu Hanifa da Sauri da kuma Imam Shafi'i. Magana ta biyu suka ce a gare shi zai biya azumin zai kafara duka biyu, inda ya kuskura ya sumbanci mace kuma zai yi kafara irin na jima'i kamar mutum ya sadar da mace a cikin a darana. Wannan shine magana a ba da Hasan al-Basri da Ibn Shahabin da Imam Malik da Ibn al-Mubarak da Abi Sauri da Ishaq suka ce hujjansu shine idan mutum ya zama yayi rungume mace ko yayi runguma ko kuma ya sadu ba tare da yayi inzali ba, ba tare da ya sa abu sa cikin zakarin sa cikin farji ba, to inda sunan sa jima'i shikenan magana ya kare. Saboda inzali shine kaiwa karshe cikin matuƙa mutum ya fidda maniyinsa shine abin da yake nema idan ya sadu da mace. To idan da hakan ya riga ya faru da shi a wajen jima'insa to ya bata azuminsa. To wannan akwalin da muka faɗa akan wannan hadisin yana nuna cewa jamhur ne sun tabi akan cewa mai azumi ba zai sumbanci mace ba, mai azumi sannan ba zai rungume ta ba. Wannan ya keɓance annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, shi zai iya yin wannan, amma wanda ba shi ba to ba zai haka ba saboda Sayyidina Aisha ce ai ku ba ku mallaki sha'awar ku ba, ba ku mallaki sha'awar ku ba. Amma wasu malamai suka ce a wanda ya iya mallaka sha'awarsa to dan yayi ma ba komai bane, tunda zaka samu idan ka ji akwai waɗanda ɗabi'arsu ne ko al'adarsu ce sumbanta da runguma din haka yanayinsu yake. Mahaifi zai kama 'yarsa budurwa baliga ya sumbance ta ya rungume ta, idan tazo ta wannan shine ma ya nuna yana kaunarta ko ba zai ji komai ba ita ba kuma za ta ji komai ba to sai wasu malama suka ce to irin su dole za a ba su irin wannan hukunci irin larabawa ba su irin wannan halin a wancan lokacin so da kauna shine kama irin rungume ta su bace ta amma mu yanzu anan haka zaka yi kaga ba zai yi ba to saboda haka a wancan lokacin ma an yi magana akwai wanda yake iya mallakar sha'awar sa a cikin al'adar ta su sudin ma ba ba mu ba dukunna mu kan dama a wajen mu ba babu magana nan gaba daya a wajen mu babu wannan magana a wajen su ne ake bada to a wajen nasu ma kace wanda baya iya mallakar sha'awar sa to ba zai yi wannan ba idan kuma mutun ya kuskure yayi to shikenan maza mai babu mali su tafiya kan cewa zai biya azumin nan kuma zai kafara in ya kuskure sai banci mace ko ya rungume ta har yayi inzali a cikin ramadana da rana to babu magana to wasu malaman kuma suka tafiya kan cewa wannan maganar ana gaya wa mana ne mu ji cewa wannan abun da yake banci annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama bai ke banci saura ba to wannan kenan wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ihi tajama wa huwa muhramun wa tajama wa huwa sa'im rawahu al-bukhari to bayan ya gama mana wannan maganar sha'awa kenan idan mutum yana da sha'awar sa to lalle ya jira kansa kar ya kuskura ya je kusa da mace a cikin ramadana in ya kuskure ya je kusa da mace a cikin ramadana ya sumbance ta ko ya rungume ta to shikenan ya bata azumin sa kenan amma wannan bai banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saura kenan to sai ya kawo mana kuma wata magana har yanzu a cikin azumi cewa Abdullahi bin Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ita jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama an masa kaho ko muhrimun alali kuma yana kulle da haramin sa a jikin sa wa ta jama huwa sa'imun sannan an masa kaho kuma yana azumi rawul bukhari imamu al-bukhari ne to wannan hadisin sannan wa aisha dar bin aus radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bibaqi'in wa huwa yahtajimu fi ramadan fa qala aftara al-hajimu wal mahjum rawahu ahmad wal arba'a illa tirmizi وزاو عامر بن خزيمه بن حبان وشداد بن عوس ده شداد بن عوس رضي الله عنه والله يجزي شي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل النبي صلى الله عليه وسلم يازو كان وني متن ببقي ابقيه وهو يهتجم في رمضان شو ان متن كما انا مسا قفو a cikin wannan ramadan فقال سي يجي افطر الحاجم والمحجوب wanda yake ake masa qabon wanda yake kabon da wanda yake ake masa kabon duk su sha ruwa azumin su ya tafi kenan rawu ahmad imam ahmad da wannan hadisin wal arba'a da sabu sunani tirmizi da sahih ibn majah abu dawud kenan illa tirmizi banda tirmizi wa sahu ahmad ya inganta shi wa ibn kuzaima wa ibn hibban da ibn hibban wa anas bin malik radiyallahu anhu daga nan dan malik Allah ya kara masa yadda kala ya ce awwalu ma kurihtu alhijamatu lisaibi farkon abun da na fara ki shine na ga mai azumi yana yin kaho anna jabir ibn abi talib ne ita jama huwa saim saboda jabir dan abi talib yayi kaho kuma yana azumi kamar rabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta inda yake fa kala sai ce aftara hazani sai nan mutane guda biyu sun sha ruwa da shi wanda ake masa kafon da wanda yake masa kafon duka ثم ركز النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الهجامه للسائب daga baya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukaka ga wato ayyuka ho ga mai azumi fa kana anas ya tajimu wa huwa saimu sannan sai anas ya kasance yana yin kaho sannan kuma yana azumi rawahu dalil qudni ya to wannan hadisin wa qawahu sannan ya karfafa shi to wannan hadisan da muka karanta yanzu sun yi magana akan yin kaho ga mai azumi an kawo hadisi na farko wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaho lokacin yana da harami a jikinsa sannan yayi kaho yana azumi sannan magana hadisi na biyu an kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo baqi'a sai ya samu wani ana masa kaho a cikin wata ramadana sai ya ce shikenan me yin kaho nan da ake masa kaho nan duk sun sha ruwa azumin su ya tashi sannan imam Anas bin Malik ya rawaito yace abunda nake ki shine mai azumi yayi kaho sai naga ga Jabir bin Abi Talib ana masa kaho kuma yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wucewa sai yace shikenan wannan sun sha ruwa da mai yin kahon da wanda ake masa duka daga baya kuma sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sauki wanda yake azumi zai iya yin kaho sai zama sai na arzin walid din yana yin kaho kuma ga azumi a tare da shi to kaga maganganu sun hadu wanda malamai sun yi magana da yawa a cikin sa a cikin wannan magana din shi dai kaho wani abu ne da ake yi duk da yanzu kam ba cikin su sosai ba shine wanda ake yi na neman lafiya ake cire jini wanda ya zama datti kenan na ciwo a jikin mutum macicin jini to shine a kansa adadin ya kasance ana yin sa to shine hadisan suka hadu wanda zamu ji yadda malami suka yi magana a cikin hukuncin sa hadisin Abdullahi dan Abbas da maganta daga farko ya nuna halaccin yin kabo ga mai azumi kuma ya nuna cewa azumin sa bai warware ba sauran hadisan kuma na magaranta guda biyu sun nuna cewa wanda yayi kabo ya warware azumin sa to malamai sun yi sabani a cikin wannan magana ta farko suka ce lalle kabo yana sa mai azumi ya karye azumin sa shi wanda aka masa da wanda ya masa din duka wannan shine maganar sayyidina Ali da Ta da Auza'i da Ahmad da Ishaq bin Rahawai sun kafa hujja da hadisin nan na Shaddad bin Auz mu karanta ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Baki'a ya samu wani ana masa kaho sai ya ce shikenan mai yin kahon nan wanda yake kahon nan duk sun sha ruwa sun kafa hujja da wannan hadisin sannan magana ta biyu kuma suka ce kafo baya warware azumi wannan shine magana Ibn Malik da Abi Sa'id al-Khudri da Husayn ibn Ali da wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai kuma shine maganan Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i so gaba hujja da hadisin nan na Abdullahi dan Abbas da maganan da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kaho yana da harami sannan kuma yana yin kaho yana azumi sannan so gaba hujja da hadisin nan na Anas ibn Malik da yake cewa ya zo ya samu ana yi wa Ja'far ibn Abi Talib kafo sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya bayan da a lokacin Annabi ya ce a shikenan azumin ka ya warware daga baya kuma sai ya rangwame yace za a iya yin kafo din koda ana azumi to waɗannan sune maganganun da malamai suka yi a cikin wannan mas'ala cewa idan mutum yana azumi za a iya masa kafo ko ba za a iya masa ba wasu suka tafi akan cewa za a iya masa suka kafa hujja da hadisin nan makaranta wasu kuma suka tafi da akan cewa ba za a iya masa ba suka kafa hujja da hadisan nan su ma hadisai guda biyun nan makaranta suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga ana kafun ya ce babu azumi ga mai kafo to saboda haka aqwal ne guda biyu abin da aka tafi ta zama akan sa shine idan baka da lafiya to ka hakura da azumi sai Allah baka lafiya sai kai azumi ba a ce marar lafiya ya azumi ba faman kana minkum maridan aw ala safarin faiddatun min ayyamin ukhar wanda kan ji a cikin ku yana cikin rashin lafiya ko kuma yana kan tafiya to ya riga wasu kwanaki ya biya ta saboda haka sai zama maza wanda muka tafiya a kanta shine idan mutum bashi da lafiya saboda gudun shakka kare azumi abinda ake gudu a wajen wanda zai maka kafo shine shi da zai zuki jinin ya jawo shin zai je makoshin sa ko ba zai je ba kai ma da za a zuki jinin ka a ja shin zai je makoshin ka ko ba zai je ba to idan kuma zai je to azumi ya warware kenan azumi ya tafi to shi yasa shine yanzu rage shigowa da irin maganan yin allura ko kuma ƙarin ruwa ko wani abu mai kama da wannan to sai malaman yawanci suka tafi akan cewa in dai baka lafiya to kawai ka hakura ya fi saboda ya zama cikin shakka za a dawo ana shakkar abun ko ya yi ko bai yi ba saboda duk abun da zai je in dai zai taba makoshin ka ka ji shi ya shiga maka makoshin ka to ya warware azumin ka kenan yawa to in za a yi kuma za a iya ji na'am wa Aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi ramadan wa huwa saimun rawahu ibnu majah bi isnadin da'if qala at-tirmidhi la yasihu fihi shay'un to bayan an gama wannan magana kuma ta maganan rashin lafiya kenan za a ce idan mutum bashi lafiya me za a masa ko me zai yi da kuma lokacin da aka bayar aka ce za a iya yi wasu suka tafi akan haka wasu kuma suka ce ba za a iya yi ba ko waɗanne da inda suka dogara da shi sannan kuma sai ya kawo mana hadisin da yake magana akan saka kwalli a cikin Ramadana yace daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi ramadan annabi ya rantsa subha da gare shi ya kasance yana son ya kwalle a cikin Ramadana wa huwa sa'imun kuma yana azumi rawi ibnu maja
ibnu maja
ya rawaito wannan hadisin bi isnadin da'ifin amma dangane hadisin yana da rauni qala tirmizi tirmizi yace la yasihu fihi shay'un ba abun da ya ganta a cikin sa to wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Aisha da isnadin sa isnadin yana zuwa kan sa'id ibn abd al-jabbar ko kuma sa'id ibn zabdi shi din yana da rauni malaman hadisi su raura nashi sun ji hadisin sa ba zai karbo ba shi mutumin da rawaito hadisin daga kansa aka samu sannan a cikin hadisin an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka kwalli kuma mafificin nau'i na yin kwalli shine wani garin kwallin da ake ce masa ismat ismit shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna khayra ikhalikum al-ismadi innahu yajlu al-basar wa yanbitu ash-sha'r yace mafi alherin abun da zaku yi kwalli da shi shine al-ismat wannan garin kwalli na ismat din saboda shi yana wanke gani sannan kuma yana tsarar da gashi sannan malaman suka ce al-ismadi hajarun ma'rufun aswad shi ismat din wani dutse ne sananne baki yadribu ila al-humra yana haduwa da jajjaja yakunu fi biladi hijaz ana samun sa a kasashen larabawa shi wannan ismat din kenan to wannan irin abun da ma ake yin kwalli da shi din kenan to zamu dauka daga cikin wannan hadisin dalili na halaccin saka kwalli ga mai azumi sai dai hadisin ya da rauni kamar yadda aka gabatar saboda haka malamai sun yi sabani shin mai azumi zai sanya kwalli ko ba zai sanya ba magana ta farko suka ce idan mai azumi ya sanya kwalli to ya sha ruwa kenan ya kare azumin sa gaba daya inda ya sanya kwalli to azumi ya tashi suka ce daidai ne yaji dantsanon wannan kwallin a makoshin sa ko bai ji ba yaji kwallin ya zo masa a makoshi ko bai ji ba wannan shine maganar Imamu Malik malam Imamu Malik sai tafi cewa mutlakan ba za ka sanya kwalli ba in kana azumi kwata kwata saboda ba mu mamaki bane in ka sanya kwalli in kai kaki kaga bakin kwalli ma ce ana yin wannan sosai ma to saboda haka a matsayin Imamu Malik ba za ka sanya kwalli ba aka yi roƙo sai aka ce mace za ta iya sanyawa lokacin sahur in ya ga dama sai ta sa a lokacin amma dai kai azumi ka tashi da azumin ka sannan ka kulla ka sanya kwalli Imam Malik yace ko ka ji dandano ko baka ji dandano ba azumin ka ya tashi sannan wasu malamai suka rarraba tsakanin jin dandanon kwallin a makoshinka da kuma rashin jin sa idan ka ji shi a makoshinka suka ce azumi ya tashi idan baka ji ba suka ce azumi yana nan to wannan wani fadin har yanzu a cikin mazhabin Imam Malik sun yi wannan magana sannan kuma Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya zauna akan wannan magana sannan wasu kuma suka ce a sanya kwalli baya kare azumi gaba daya in ka sanya kwalli ba zai kare azumin ka ba wannan su ne akwai Ibn Abi al-Awfa da Tsada Sha'abi da Zuhri da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi suka kaba hujja da wannan hadisin na sayyidina Aisha sannan kuma suka kaba hujja da wani hadisin na Abi Rafi wani bawan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace annan Nabi sallallahu alaihi wasallama kana yuktahalu bil ismat wa huwa sa'im Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya kwalli na ismat kuma yana azumi suka kaba hujja da wannan hadisin to amma jamhur dai sun tafi akan cewa idan dai zaka ji dandanon sa a cikin makoshinka to azumin bai yi ba mazamunai Imam Malik kuma suka ce kwata kwata ba zaka zaka ba ko zaka ji dandanon ko ba zaka ji dandanon ba to waɗannan abubuwa ne da ake fitarwa wanda ake nema mai azumi yayi kokari ya kiyaye su a cikin azumin sa kar ya aikata haka din kaga dai hadisin da muka karanta yau na farko sun yi magana akan al-misal azumin yin misal
mutum ya azumi ya wuce bai sha ruwa ba ya sake yin kwanaki aka ce wannan ya kimanci annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam banda saura sannan aka yi magana akan mutum ya ta magana da banza yana aikin banza yana jahilci kuma yana azumi aka ce bashi ladan azumi sannan aka yi magana akan sumbanta mutum ya sumbanci mace ko ya rugume ta yana azumi musamman mun imam Malik da sauran mazahibi yawanci suka ce babu zai jawo masa kafara ma in yi haka sannan aka yi magana akan rashin lafiya abin da ya shafi kaho idan mutum ya yi kaho a cikin Ramadana malaman suka yi magana kashi biyu wasu suka ce yayi wasu kuma suka ce bai yi ba jamhur suka ce in bashi da lafiya to ai man kana min kuma ridana wala sabani fa iddatu min ayyabil ukhra wanda ya kasance a cikin rashin lafiya ko kuma kan tafiya to ya irga wasu kwanakin sannan kuma aka kawo mana maganan saka kwalli a cikin Ramadana din to waɗannan su ne hadisan da insha Allah za mu tsaya a kai daga nan kuma za mu shiga maganar wanda yana azumi kuma ya ci abinci ga azumi sai ya ci abinci bayan ya ci abincin sai ya tunda yana azumi shi kuma yaya hukuncin sa yake za mu ji yanda malamai suka yi magana a cikin sa abinda muka ta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a